أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك يا وانا ما تاد مكعد أولا مسلاتي من البركة نوع عثمان بن عفان. إنا من سلم على الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدى ساكة حدواء وسافية لتنين شاب يرقوة رمضان إجرى من زال الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة الشكرة تدبو دادة دريو دا 40 دبير وانده يشيني دي دي دا 20 دبير قوة أكو شكرة تدبو بي دا 20 دا أكو ميلادية دومين شي قبادة wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka inda muke tafi a cikin sura mai albarka suratu Yusuf. Wannan shine zama na tara a cikin wannan sura. Idan ba manta ba, jiya mun kwana a akan aya ta 35. Fadin Allah madaukakin sarki sun mabada lahum min ba'di ma ra'u al-ayati la yasjununhu hatta hin. Bayan abin da ya faru tsakanin Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam da matar mai gidansa, da kuma abin da ya faru tsakaninta da matan gari da suke ta tsaye gungumi akan ga abin da ya auku tsakaninta da yaron gidanta, wato Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, da kuma zabin da Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya ba mawa mahaliccinsa na cewa shi dai kam zai aikata wannan abu da suke kiran shi zuwa gare shi, to kurkuku ya fi soyuwa a gare shi. Sai Allah madaukakin sarki ya amsa mishi, thumma bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayati la yasjununhu hatta hin. Sannan bayan ayoyi sun bayyana a gare su, sai suka ga cewa lallai gara su daure Annabi Yusuf su sa shi a kurkuku zuwa wani lokaci kura ta lafa, zancen ya bishi a samu nutsuwa tukunna kafin daga baya a ga abinda za a yi da shi. A daidai wannan guri lokaci ya kure mana, muka dakata yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 36 domin jin menene kuma wani shafi na daban da Allah madaukakin sarki ya bude mana a cikin wannan kissa mai albarka, kissat Yusuf alayhi salatu wassalam. Malama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
Allah madaukakin sarki yake ci gaba da gaya mana a wannan shafi kuma na daban a kissar Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam da aka bude, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, tare da Annabi Yusuf lokacin da za a shigar da shi gidan kurkuku, lokacin da za a shigar da shi a kulle shi, da sala ma'ahu fatayani, wasu samari guda biyu, wasu matasa guda biyu sun shiga tare da shi gidan wannan kurkuku. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, ɗaya daga cikin wannan samari guda biyu sai ke cewa ga Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, inni arani a'siru khamra, lallai ni nayi mafarki na ganni ina matsar giya. Wa qala al-akhar, sai ɗayan yace kuma, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr min, ni kuma nayi mafarki na ganni ina dauke da gurasa a kaina, ya tsuntsaye suna bi na suna caccaka ko suna tsatsagar wannan gurasa wadda nake dauke da ita a kaina. Nabbina bi ta'wilihi, ba mufassarar wannan mafarkan da muka zo maka da shi, abinda muka gani a cikin mafarkin nan, inna naraka minal muhsinin, lallai mun ganka kana daga cikin mutane na ƙwarai, kana daga cikin mutane nagartattu. Wannan shine fassara ta kai tsaye da malamai suke yi mawa wannan aya a cikin wannan sura mai albarka. Allah madaukakin sarki yace, wa dakhala ma'ahu sijin, ma'ana annabi Yusuf alayhi salatu wassalam dakhala ma'ahu istijna an samu wasu guda biyu fatayani matasa guda biyu ko samari guda biyu sun shiga tare da shi gidan wannan firsina dakhala ma'ahu al-ma'iyya anan gurin tarayyar da ake nufi kamar yadda ibnu atiyya rahmatullahi alayhi yake cewa ta iya yuhuwa ɗayan abu biyu ko dai lokacin da za a shigar da shi wannan gidan sai aka hada shi tare da su ma'ana an yi gaman katar ga waɗannan an kasu da laifinsu za a shigar da su gidan kurkuku shi ma ga shi an zo da shi za a shigar da shi sai aka shigar da su lokaci guda tare yayin da ihtimali na biyu kuma shine ya zamanto ba wai lallai bane an shigar da su a lokaci guda a sa'i guda sai dai me irin tarayyan nan da ake faɗa ka ce ni da wani mun yi kaza ma yalzamcewa lokaci guda a irin yanayi guda kuka yi wannan abin da shi kamar zan iya cewa na tafi Kaduna wata ma za ta ce ta tafi Kaduna ko mun je Kaduna ni da wance baya nufin tare muka tafi a mota ɗaya a yanayi ɗaya ta yi wa motar ta daban ni ma tawa daban ta yi wa ita da safe ta tafi ni kuma da rana tafi amma mun zo muna mai da magana zamu iya cewa ai tare da wance muka je ana nufin lokaci guda muka je tare daka zai iya daukan duka wannan ihtimalat din guda biyu kamar yadda malam ya faɗa wa dakhala ma'ahu sijna fatayani samari guda biyu alfata asalin ta kalma ce da ake itlaqin ta ko ake kiran waɗanda suke matasa samari waɗanda suke kan shekaru na ganiya waɗanda suke kuma mataki na ƙasa ƙasa ma'ana ba wanda sun kure sun kai shekaru da za a ce 30 30 da wani abu a wannan sun zamanto matasa amma ba za a ce musu samari ba da haka samari majiya ƙarfin da suke a farkon shekaru na tasawa galiban su ake kira fatayani kuma ana kuma iya kiran waɗanda suke bayi wanda aka mallaka masu yin hidima su ma ana ce musu alfata ga shi a cikin suratul kahf da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin annabi Musa qala li fatahu atina qada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba li fatahu sannan kuma ana iya itlaqin kalma alfata ala alkhadim meyin hidima ko da kuwa cikakken da ne zaka ce wannan fata na ne hadha fataya wannan matashi na ne ko ba zan iya cewa wannan saurayi na tunda mu a harshen mu yana nufin wani abu daban amma dai ana nufin wani matashi wanda yake tare da wani wanda yake a ƙarƙashin sa ko dai ya zamanto da ne cikakke zuwa yake yana mai hidima watakila yana sallamar sa ko yana biyan sa ko kuma ya zamanto bawa ne wanda yake a ƙarƙashin sa ko kuma dai kalmar wadda ita ce asali shine alfata ana nufin matashi ko saurayi wanda yake majiyin ƙarfi dan haka wa dakhala ma'ahu sijna fatayan waɗannan samari guda biyu da su annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yayi lokaci guda yayi zamani guda ta iya yiwa sun shiga tare ta iya yiwa rana guda ta iya yiwa sun zauna lokaci guda ne kadai a cikin wannan gidan kurkuku al-imam ibnu katir rahmatullahi alaihi a karkashin wannan yace qala qatada kana ahaduhuma saqil malik ɗaya daga cikin waɗannan matasa guda biyu saqil malik mai shayar da sarki ma'ana wanda alhakin ba ma wa sarki abin da zai sha yake a wuyansa na daga abin da ya shafi watakila ruwa abin da zai sha na lemo ko wani abu makamanci haka duk abin da yake dai sarkin wannan gari zai ɗauka ya sha to shi ne yake alhakin wannan yana rataye a kansa wal akharu khabbazuhu shi kuma ɗayan shi ne mai wanda yake da nauyin kula ko yake yi mawa yake gasa ma wa sarki gurasa idan sarki zai ci gurasa duk abin da ya shafi gashi da za a yi mawa sarki na abin da ake iya kwaba shi da fulawa a yi shi a ci ko a kwaba shi da garin alkama a yi shi a ci to shi kuma wannan shine yake kula da wannan bangaren kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alaihi shi ma ya kawo wannan sannan kuma akwai wata riwaya daga Isma'il As-Suddi inda yake cewa dakhala ma'ahu sijna fatayani ghadiba al-malik ala khabbazihi sarki yayi fushi akan wanda yake mai yi mishi gashin gurasa ne na abin da zai ci yayi fushi da shi balaghahu annahu yuridu an yasummahu labari ya riske ma sarki cewa wannan wanda yake kula da ci makarka wanda yake gasa maka gurasa idan zaka ci domin duk mun san gurasa tana daga cikin manyan abincin Larabawa da haka sai aka kawo mishi labari cewa wannan yana so ya sanya maka guba a cikin abinci fa habisahu da haka sai ya kulle shi sakamakon wannan labari da aka kawo mishi wa habasa saqi da ya tashi ma sai bai kulle shi shi kadai ba sai ya hada da shi ma wannan mai kula da ruwan domin duka yanzu kuma ya fara shakka a kansu wannan an kawo mai labari to tunda tare kuke hidima kuke kai ka kuna kamun abinci kai ma akwai ayat tambaya akan ka dan haka sai ya hada su gaba daya ya rufe su saboda yana jin tsoron wannan ga labari wannan kuma ga zargi da yake tunani akai kamar yadda Muhammad bin Ishaq rahmatullahi alaihi shima ya hakaito daga tariq salama inda yake cewa fadin Allah madaukakin sarki wa dakala ma'a wasijin fatayani qala gulamani wasu matasa ne guda biyu kana lil malik al akbar ar rayyan ibn al walid matasa ne guda biyu masu hidima ga wannan babban sarki na gari kamar da tun farko dama mun ji ibnu kasir ya ka mana sunan shi yace ar rayyan ibn al walid shine sunan wannan sarkin gari to waɗannan matasa ne wanda suke yi mishi hidima kana ahaduhuma ala sharabihi ɗayan su shike kula da abin shan sa wal akharu ala ba'd amrihi shi kuma ɗayan a nan wannan riwayar sai ba a ce akan wanda yake mai gasa mai gurasa ba sai aka ce mai kula akan wani bangare na ayyukan sarki ma'ana hadimin sa ne na kusa kamar zaka iya cewa ga wani PA naka ko wanda yake taimaka maka akan wasu abubuwa na kusa a cikin harkar gudanarwa ta yau da gobe fi sakhatin sakhitaha alaihim yayi wani fushi da yayi fushi da su akan wani abu da suka kuskure mishi sai malam ya ka mana sunayen su yace ismu ahadihima mujlisun wal akharu nabun wan nabu alladhi kana ala sharab shi wannan riwayar bambancin ta da wadancan shine an fayyace mana ga sunan sarkin kuma an kawo sunayen su suma sai yace to shi wannan nabu shine wanda yake kula da abin da ya shafi abin sha na wannan sarki din falamma ra'ayahu qala lokacin da suka shiga gidan wannan kurkuku ma'ana da aka shigar da su sai suka ga annabi yusuf alayhi salatu wassalam sai suka ce ya fata wallahi laqad ahbabnaka hina ra'aynaka wallahi lokacin da muka haɗu da kai muka ganka muka ido hudu da kai sai muka ji muna kaunarka sai suka fayyace wa annabi yusuf alayhi salatu wassalam wannan magana ko wannan abin da yake a cikin ransu na kaunar shi da suka ji suna yi to waɗannan su ne kaɗan daga cikin irin riwayoyi da malamai suke kawowa a kan suwaye waɗannan matasa ɗin guda biyu amma dai yahummuna cewa alƙur'ani ya ce fatayani matasa guda biyu sannan kuma an samu ishara da take nunawa a cikin ayoyin alƙur'anin cewa waɗanda suke hidima ne a sarki kamar yadda za mu ji a nan gaba amma menene sunansu wannan kuma waɗannan duk riwayoyi da malamai masu tafsiri suke kawo galibin su kamar yadda na faɗa tun a farko na ce minal isra'iliyat galibi labarai ne da aka same su daga banu isra'ila wanda galibi ba za ka tabbatar da ingancinsu 100% ba kamar yadda malamai suke faɗa ɗin waɗanda suke masu bibiya da tantance abin da ya shafi hadisai nan malam ya kawo mana al-ibn kathir rahmatullahi alayhi yace kana sababu hafs al-malik iyahuma annahu tawahhama annahum tamala ala summihi fi ta'amihi wa sharabihi abinda yasa sarki ya rufe su yasa su a kurkuku shine cewa labari ya iske mishi ko kuma yayi zatan cewa tawahhama kawai kun san masu mulki wani lokaci da saboda irin abin da suke samu na harahari daga waɗanda suke kusa da su sai ya zamanto idanunsu nan da nan sukan iya musu hasashen kai wane da yake yin kaza ko kaza yake nufi da ni sukan kasa nutsuwa saboda suna mukami ko suna yanayin da tantance wanda suke son su tsakani da Allah yana wahala tantance wanda za su mu'amalance su da gaskiya yana wahala shi yasa duk wanda kaga Allah ya jarraba da mulki kamar addu'a Allah ya bashi abokan gudanarwa na kwarai domin maslaha galibi ta kan zamanto ita ce jagoran wannan alaka me zan samu me zan yi abin nan kuma ana nan a nan gurin idan wata maslaha ta bijiro wadda tafi wadda ake ciki to za a yada baki da su domin a tunkuɗe wannan su sami abin da suke so don haka tawahhama al-malik wannan sarkin yayi wahami yayi zargi yayi tunani ko ya ga wani abu da ya sa mishi shakka wanda yake tunanin annahum tamala ala summihi fi ta'amihi wa sharabihi kamar sun hada kai sun yi wani kulli suna tunanin cewa za su sanya mishi guba ko dai a cikin abincinsa ko a cikin abin shansa wa kana yusuf alayhi salatu wassalam shi kuma annabi yusuf alayhi salatu wassalam a can a gidan kurkuku malam yace mana qad ishtuhira fi sijni bil judi wal amanati wa sidq al hadith wa husn al samt wa kathrat al du'a al ibadati salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ma'rifatu al ta'bir wal ihsan ila ahli al sijni wa iyadati mardahum wal qiyam bi huquqihim annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi kuma a gidan kurkukun nan da ya zauna ya shahara da abubuwa waɗanda suke nagartattun halaye ne da dabi'u wanda za su sa zukata su kaunaci wanda yake da wannan dabi'u na abin da ya shafi gaskiya da kyautayi da rukun amana da husnul samt ma'ana kyakkyawar mu'amala kyakkyawan sauraro kyawawan kalmomi duk yana cikin abin da ya siffanta da shi uwa uba kuma ga yawaita ibada da haka sai ya zamanto ya shahara a cikin wannan gida da wannan kyawawan dabi'u nasa wa ma'rifatu ta'bir sannan kuma ya shahara da cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana fassara mafarkai Allah ya masa sani ya bashi ilimi na sanin ya fassara menene mafarki idan ma abuci mafarki yazo ya gaya mishi zai gaya mishi abin da ya kunsa wal ihsanu ila ahli sijin sannan yana kyautatawa ga waɗanda suke mazauna gidan wannan kurkuku wa iyadatu marbahum idan wani bai da lafiya a cikin kurkuku zai je kai mishi ziyara zai je duba shi wal qiyamu bi huquqihim sannan kuma yana kula da abin da ya shafi haƙoƙinsu walamma dakhala hadhani fatayani ila sijin lokacin da waɗannan samari guda biyu suka shigo wannan gidan kurkuku ta'ala fa bihi wa ahabbahu hubban shadidan sai ya zamanto sun kaunace shi sun saba da shi sun so shi so mai tsananin gaske kun ga a wannan abin nan din da aka ce walamma dakhala hadhani fatayani ila sijil lokacin da suka shigo zamu fahimci maganar ibn hayyan da yake cewa ihtimalaini na cewa wa dakhala ma'ahu sijil fatayan ta iya yiwuwa annabi yusuf ya riga su shiga gidan sai suka zo suka riske shi domin da suka shigo sun sami shi wannan kyawawan dabi'un a bisa siyakin wannan riwayar da aka kawo na cewa sun shiga sun sami shi mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza sai suka kaunace shi wa qala lahu sai suka ce da shi wallahi laqad ahbabnaka hubban za'idan muna rantsuwa da Allah mu kan mun kaunace ka soyayya mai yawan gaske ma'ana ba karamin so suke mishi ba qala barakallahu fikuma Allah ya yi muku albarka akan wannan soyayya da kuke yi min innahu ma ahabbani ahadun illa dakhala alayya min mahabbati li darar yace babu wani wanda yake zai so ni irin wannan soyayyar ko yanayin wannan so ya so ni so sosai face wannan soyayyar tashi ta shigar da ni cikin matsala ahabbatni ammati fa dakhala alayya ad-darar bisababha yace gaggona ta kaunace ni sai wata darar mana abin da yake mai cutarwa ya same ni saboda dalilin wannan soyayya da ta nuna min wa habbani abi fa uzitu bisababhi mahaifina ya kaunace ni sai aka cutar da ni saboda dalilin wannan soyayya da ya nuna min wa ahabbatni mar'atul azizi fa kadhalik ita ma matar mai gidana matar azizu da ta nuna min kauna ga abin da ya kawo ni ga nan fa qala wallahi ma nastati illa zalik sai suka ce muka wallahi ba za mu iya wani abu ba sama da wannan mu muna kaunar ka Allah madaukakin sarki ya sanya kaunar shi a cikin zuciyarsu thumma innahuma ra'aya manaman ibn kathir a wannan riwaya da ya kawo ta daga ibn ishaq yake cewa thumma ra'aya manaman sai suka yi wani mafarki afwan ba muhammad ibn ishaq ba daga as-suddi sai suka yi mafarki ma'ana sun kwanta bacci sai suka wayi gari sun yi mafarki fara as-saqi annahu ya'siru khamra shi wannan wanda yake mai bada abin sha ga sarki sai mafarki cewa gashi nan yana matsar giya ya'ni inaban anan ba wai khamran ana nufin giyar ce a hannunsa yake matsi ta ba ya asiru inaban inab yake matsiwa yake fitar da ruwan da yake jikin inabi to amma a nan gurin an yi amfani da cewa ya asiru khamran ai natijar da aka samu bayan ya matsu wannan inabi din domin akan iya amfani da sunan abu wanda yake a ƙarshe za a samu natijarsa amma a kawar da wanda yake hanya ce ta farko saboda kawai a isar da abin da ake so a sunan abin da yake natijar da za a samu na ƙarshe shi yasa Ad-Dahhak ibn Muzahim yake cewa ya qulu a'siru inaban wa huwa bi lughati ahli umman mutanen umman kai tsaye suna cewa a'siru khamran suna nufin a'siru inaban ai amma sai inabi a cire ruwansa a menene ake cewa a ai mushi wani yanayi wanda a ƙarshe zai zamanto ya amsa sunan giya to madadin kawai a zo a ce an matsi inabi sai a ce an matsi giya domin ruwan inabin an matsa ana sarrafa shi ne ya zamo ya tashi a matsayin giya shi yasa mutanen Oman kawai suke cewa khamran idan ana asrin inab ana cire ruwan inabi saboda irin inabin wanda za a yi wannan abin nan din da shi da haka anan Allah madaukakin sarki ya faɗa ne kai tsaye an faɗi sunan abin da ake ana buƙatar gashi shine abin da za a isa zuwa gare shi aka ambace shi da wannan sunan saboda kawai ba sai an faɗi matakan da aka bi sannan aka samu wannan abin ba da haka anan gurin malam yace mana ya'ni inaban kadhalika hiya fi qira'ati abdullah ibn mas'ud bayan kasancewar wannan an kira shi ne akan asalin abin da yake komawa zuwa gare shi to kuma akwai wata qira'a wadda tazo daga abdullah ibn mas'ud inda yake cewa inni arani a'siru inaba ni na danni a'siru inaban ina matsar inabi akwai wannan riwaya din wa in kanat riwayatun shadza to amma dama su riwayati shadza kamar yanda malamai suke fada ana isti'ana da su gurin fitar da ma'anar tafsiri idan an tashi ba a karanta alqur'ani da su a yau da gobe qira'at mutawatira su ake karanta alqur'ani da su amma riwayat ash-shadza ana amfani da su gurin su taimakawa ma'ana ta alqur'ani ta ƙara fitowa fili ga wannan riwayar ta zo akan kaza ga wannan ta zo akan kaza a ƙarshe idan aka hada su guda biyu sai zamanto sun fitar da ma'anar da ake da haka an hakaito cewa abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yana da riwayar da yake karanta ta da inni a'siru inaba ko malan ya ka mana asar din da yake nuna haka ad-dhahhak ibn muzahim dika da ikrima suna cikin duk wadanda suka tafi akan cewa inni a'siru khamran ay inni a'siru inaba qala ikrima ikrima yake cewa qala lahu inni ra'aytu fi ma yara an-na'im sun zo ne suke cewa da shi mu mun gani irin abin da mai bacci yake gani a baccin sa me kenan mafarki anni gharistu habatan min inabin fanabatat fakharaja fiha anaqid fa'assartuhunna thumma saqaytuhunna al-malik ni na shuka wata bishiya wadda yake a wannan ina ga a Hausa yake abin da yake fitowa a curi haka guda da ƴaƴan shi a tare ana ce mishi nonon kaza ko misali a ce nonon ayaba to da haka yayi mafarki ya shuka inabi sai ga shi wannan inabin da ya tashi fitowa ya fito da wannan curi guda din na inabi ko wannan nono na inabi fa asartuhunna sai na matsi su suka fitar da ruwa fa saqaytu thumma saqaytuhunna al-malik sai na shahid da sarki wannan fa qala sai annabi Yusuf alayhi salatu wassalam yace tamkusu fi sijni thalathata ayyam zaka zauna a gidan wannan kurkuku ne tsawon kwana uku thumma takhruju fatasqiyahu khamra sannan sai ka fita sannan ka shayar da shi giya da abin da kai ka sana'anta wa qala al-akhar shi kuma ɗayan sai yace wato kenan wa al-khabbaz din kenan inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu ni abinda na gani shine ina dauke da gurasa a kaina ina tafe da ita sannan kuma ga tsuntsaye suna caccaka ko suna tsatsaga daga wannan gurasa wadda take a kaina da haka shi ma sai annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya gaya mishi abin da ya kunsa bisa wannan riwaya ta malam da ya ka mana as-Sutti wadda malam Ibn Kathir ya kawo zamu ƙara fahimtar abin da yake ya faru na farko cewa nutsuwar da suka samu da annabi Yusuf alayhi salatu wassalam har suka bijiran mishi da abin da suka gani na mafarki na biyu kuma neman da suka yi na cewa gashi sun labarta mishi abin da suke ciki sannan ya fassara musu akwai daga cikin malamai waɗanda suke magana kan cewa alal haqiqa wai ba mafarki suka yi haqiqatan suka zo suka gaya wa annabi Yusuf wai sun hada wannan ne labarin sun hada shi ne sun zo dan su gaya mishi su ce mishi ga abin da suke ciki ga kaza saboda wai su tantance haƙiƙanin abin da ake faɗa a kansa amma alal haƙiƙa siyakin da alqur'ani ya zo da shi bai yi kore cewa mafarki suka yi na haƙiƙatan ba da haka wannan yayi mafarki ga abin da ya gani shi ma wancan yayi mafarki ga abin da ya gani sun zo sun samu annabi Yusuf alayhi salatu wassalam suke gaya mishi cewa ga abin da suka gani na mafarki nabbina bi ta'wilihi ba mu labarin fassarar wannan abin da muka gani tunda kai masanin fassarar mafarkai ne mu kuma ga abin da muka gani to mun zo ga abin da muka gani ga abin da muka gani ba mu labarin ibaratihi me wannan abin da muka gani yake nufi wannan kurman bakin mun kasa fassara shi yi mana fashin bakinsa me mafarkin namu yake kunshe da shi na abin da ya shafi abin da muka gani a cikin wannan mafarki inna naraka minal muhsinin lallai mu muna ganin ka daga cikin nagartattun mutane malamai masu tafsiri akan fassarar inna naraka minal muhsinin suna taujihin wannan ihsanin na annabi Yusuf alayhi salatu wassalam zuwa ga abubuwa daban-daban wasu suka ce muhsinin ai a karan kansa kamar yadda muka ji a ɗaya daga cikin riwayat nan cewa ya kasance yana ibada ya kasance yana ayyuka na ƙwarai waɗanda suke nuna lallai wannan mutum nagartacce ne mai neman yardar Allah madaukakin sarki sa'ilin da wasu suka ce a'a mu ihsanin da suke nufi anan shine kyautayin da yake yi mawa ƴan uwansa da suke zauna tare da su a cikin wannan gidan kurkuku yana kyautata mu'amalar shi da su yana yi musu abin da ya dace na kare haƙƙin zamantakewa yayin da wasu kuma suka ce a minal muhsinina ilaina ai zaka kyautata a gare mu saboda muna kyautata maka zato kuma mun san ka da nagarta dan haka inna naraka minal muhsinin mu muna hasashen ka zamanto cikin nagartattu ka gaya mana gaskiyar menene abin da wannan mafarki namu ya kunsa na'am malam
qala la ya'tikuma ta'amun tuzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi إِنْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
da bukatar da waɗannan matasa guda biyu suka zo wa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam na cewa nabina bi ta'wilihi ba mu labarin fassarar wannan mafarkan da muka yi inna naraka minal muhsinin lallai mu muna ganin ka daga cikin nagartattu waɗanda za su ba mu fassarar mafarkin mu wanda yake ingantacciya tabbatacciya annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai ya ce qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tikuma yace babu wani abinci da za a kawo muku zai zo gare ku ba ce sai na iya ba ku labarin sa tun ma kafin a kawo muku shi din min qabli an ya'tikuma zalikuma mimma 'allamani rabbi wannan abun da nake yi ko zan yi muku shi ko nake ba ku labarin zan iya yi muku shi yana cikin abin da ubangiji na ne ya sanar da ni inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun lallai ni kam nayi nesa na bar hanyar waɗanda suke tafarkin waɗanda suke la yu'minuna billahi ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba wa hum bil akhirati hum kafirun sannan kuma sun kasance daga al'amarin da ya shafi lahira to su masu kafircewa ne annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya shiga wani bayani mana yayi wata shimfida gabanin ya ba su amsar abinda suka zo nema ko da bukatar su kai tsaye sai ya fara musu wani tushe wani foundation wanda zai kara musu nutsuwa daga zaton ihsanin nan da suka yi mushi kyautata zaton nan da suka yi na cewa minal muhsinin alladhina yuhsinuna ta'wila ar-ru'ya kana cikin nagartattun da muke ganin suna inganta ko suna bada fassarar mafarki ingantacciya to sai ya kara musu wani karin bayani akan wannan la ya'tikuma ta'amun babu wani abinci wanda zai zo muku wanda za a kawo muku shi a cikin yinin ku ne ko a daren ku ne abincin safe ne ko abincin rana ne ko abincin dare ne ko ma wani abinci ne ta'amun yayi amfani da mi annakira allati tufidu al-umum ba wani abinci wanda yake zai zo muku turzaqanihi wanda za a azurta ku da shi illa nabatukuma bi ta'wilihi ba ce sai na ba ku labarin ga abincin da za a kawo muku abu kaza ne a cikin kwano abu kaza ne aka dafa tare da kaza da kaza da kaza aka hado muku aka kawo muku wannan abin min qabli an ya'ti ya kuma gabanin ma aka muku wannan abin mana ku ƙara samun nutsuwa kun kawo kukanku inda za a samu mafita ba ma wai wannan mafarki da kuka yi ba abinda ma za a iya kawo muku na abin da za ku ci ko za ku yi kaza zan iya ba ku labarin sa tun gabanin wannan abin ya zo muku zan iya ce muku ga sifarsa ga yanayinsa ga yanayin da za a kawo muku wannan abincin kun ga wanda yake da bukata aka kara bashi abin da zuciyar shi za ta kara nutsuwa zai kara jin me alhamdulillah na kawo kuka gidan mutuwa ma'ana ba ma kadai abin da muke tunani bane ba za mu samu ƙari akan abinda ma wata kila ba mun tsammani ba ko kuma ko mun yi tsammanin wannan abin to an ƙara tabbatar mana da abinda muke zato din na cewa minal muhsinina lalle hakan yake sai ce zalikuma mimma allamani rabbi wannan abin da kuke gani na abin da ya shafi ta'birur ru'ya da kuma labarin da zan ba ku na abin da abincin da za a kawo muku shi gabanin a kawo muku in ce muku gashi mimma allamani rabbi yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni ma'ana Allah madaukakin sarki shine ya sanar da ni wannan kun ga anan ma'ana kar ma tunanin sai tafi wani guri a tsafi yake yi bugun ƙasa yake yi aljanuni suke gaya masa sai ya musu togaciya tun da farko ya tsayar da su akan kyakkyawar aqida zalikuma mimma allamani rabbi wannan yana daga cikin tarin ilimi mai yawa da ubangiji na ya sanar da ni zalikuma zai koma izuwa ga wannan abin da nake gaya muku yanzu da ma wancan da kuke mun zaton na iya din na fassarar mafarki ko kuke ganin zan gaya muku ingantacciyar fassara dukan su gabaki daya ubangiji na ne ya sanar da ni wannan abin ma'ana ba wani abu bane ba wanda yake bugun kasa ne ko wani tunani na ne ko wani kaza na ne ya tabbatar min da shi sai yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun kamar sai ya fara musu ta'alili ma'ana ya fara kafa musu hujja akan ya aka yi ya samu wannan falalar ya aka ya samu wannan ni'imar ya aka ubangiji ya sanar da shi wannan ilimin sai yace inni taraktu lallai ni na bar hanya na kauce wa hanya wace hanya millata qaumin la yu'minuna billahi hanyar waɗanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ma'ana na samu wannan tagomashi na sanin fassarar mafarkai da abin da ka iya zuwa ya zo da zan sanar da ku gabanin a kawo muku wannan abinci naku to na samu wannan tagomashi ne saboda ni to ga daga cikin abin da ya tabbatar min da wannan hanyar na cewa na kafirce wa hanyar waɗanda ba su yi imani da Allah ba na rabu da hanyarsu wa hum bil akhirati hum kafirun kuma waɗanda suke sun kafirce wa cewa akwai lahira akwai alkiyama akwai sakamako domin yana daga cikin manyan abubuwa da dama mushrikai magabata kai har ma a yanzu wanda ba su yadda da Allah ba suke inkarinsa na cewa yaya za a yi a ce an mutu kuma an farfado ya za a yi a ce akwai wata rana da za a je a yi hisabi a tara mutane dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna suna ganin a wannan abu ne mai wahalar gaske saboda sun yi kiyasin abin akan iliminsu da kudurarsu amma duk sanda mutum ya yi kiyasin abin ya hango shi akan buwaya da izar Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa dama can shi ne ya halicce ku daga babu sannan kuma ya samar da ku to menene abin wahala idan an sake maimaita halitta ai kirkirar abu a sabo shi ne ya fi wahala sama da a ce a maimaita wannan al'amarin da haka waɗanda ba su yi imani da cewa akwai ranar ƙarshe ba akwai ranar sakamako akwai abin da zai faru a ciki na hisabi akwai abin da za a yi na auna ayyuka na kwarai mummuna da kyakkyawa kowanne kuma ya samu sakamakon abin wanda ya aikata to duk waɗannan na raba hanya da su kun ga kenan anan annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya gaya musu wasu manyan abubuwa da suka shafi aqida da ƙuduri na zuciya wanda shi ya barranta da su a fakaice kamar yana gaya musu kuma ku yi irin abin da nai za ku samu tagomashin alkhairi na rabu da waɗanda ba su yi imani da Allah ba na rabu da wanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba shi isa Allah ya mun wannan falala ko ya mun wannan sakamako kuma ku kamanta haka a fakaice kamar abin da yake kiran su zuwa gare shi kenan sai ya ce wattaba'tu millata abai na bi hanya ko na bi tafarki nawa na magabata na wattaba'tu millata abai ibrahim wa ishaq wa yaqub na bi tafarkin magabata na iyayena waɗanda su ne ni Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ai ittaba'tu dina abai na bi addinin magabata na na bi addinin iyayena Ibrahim da Ishaq da Yaqub da kakan shi na daya da kakan shi na biyu da kakan shi na da mahaifinsa afwan da mahaifinsa da kakan shi na daya da kakansa na biyu kamar yanda dama can tun a farko mun ji cewa ana iya ambatar kaka a matsayin kace uba mahaifina ne wannan babana ne wannan babana ne la yalzam cewa mahaifinka wanda ya haife ka zai iya zamantawa wanda ya haife mahaifinka amma wanda yake baffa a ka'ida ta yaran larabci ba a ce mishi al'abu shi sunan shi al'ammu da yaran alqur'ani haka ya tabbatar babu inda aka ce al'ammu ana nufin al'abu babu kuma inda aka ce al'abu ana nufin al'ammu amma in ka ji an ce al'abu to ana nufin iyaye waɗanda suke sulalar kabiyo su ko dai ta jini ko kuma ta gadan annabta kamar yanda yake bi haƙƙin abin da ya shafi annabawa. To micece hanyar ta su? Yace tauhidin Allah madaukakin sarki. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Na bi ta farkin iyaye na dinnan waɗanda su kan tauhidi ne tsantsa a gaban su, tsantsanta ibadar su ga Allah madaukakin sarki, wanda wannan yana daga cikin kuma falala da Allah ya mawa wannan tsaso na Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ma kana lana an nushrika billahi min shay, bai dace da mu ba, bai inganta da mu ba, ya zamanto mun an nushrika billahi min shay, ya zamanto mun hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta, mun hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin kudirewa cewa ga mahalicin wanda ya cancanta mu bauta masa. Saboda me ai Allah ya riga ya musu tagomashi na annabta, ya musu tagomashi na ilimi na tantance fari da baki, to da haka bai dace da su bayan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu, bai kamace su a ce kuma sun yi me, sun yi shirka da Allah madaukakin sarki ba. Da haka shi ya sa min shay'in, ai akan kowane abu mu bai dace da mu da mu shirka ba. Shirka babba ce ko karama, ta fili ce ko ta boye, karama ce ko a bayyane take ko a cikin daki aka shiga aka yi ta kome kowace iri. Shi ya sa ya ce an nushrika billahi min shay'in, kowace irin nau'i na shirka bai dace da mu a ce mun aikata ba, saboda Allah madaukakin sarki ya riga da ya yi mana falala, ya sanar da mu ilimi, ya haska mana kirazanmu da haske na annabta wanda yake daga gare sa. To da haka abinda za mu fara yi na farko shi ne mu dinnan kar mu shirka da Allah madaukakin sarki. Zalika min fadlillahi alaina wa ala nnas, wannan yana daga cikin dace da tagomashi da Allah madaukakin sarki yayi mana na kasancewar mu mudayanta shi da bauta, mu ikhlasul ibada gare shi, kuma sannan ba za mu shirka gare shi ba, sannan mu sanya kalimatu tauhid ta zama ita ce jagoran mu jagaba. Littattafan da ya aiko mu da su ya zamanto su ne haske, hasken rayuwarmu su ne su dinga nuna mana abin da za mu yi wanda yake na daidai da abin da yake wanda ba za mu yi na daidai ba. Wa alan nasi, kuma falala ce da Allah madaukakin sarki ya yi ma wa mutane, ammatun nas, domin Allah madaukakin sarki da yake aiko annabawa wanda za su zo su kira mutane mubashirina wa mundirin, suna kiran mutane suna haska musu abin da yake na alkhairi, suna musu bishara da in kuka yi imani da Allah kuka yi kaza kuka yi kaza ku samu kyakkyawan lada. Wa mundirina, kuma masu gargadi na cewa kar ku aikata kaza, Allah baya so, Allah ya hana, ga kuma sakamakon da aka tanadar wa waɗanda suka aikata munanan ayyuka na mununa. Wannan falala ce ta Ubangiji, domin inda ya so sai ya bar mu kara zube, amma annan gurin da Annabi Yusuf ya ce min fadlillahi alaina, su ya musu falala a aiko su da haska kirazansu da tauhidi. Wa alan nasi, da kuma ga magarin mutane an mana falala baki ɗaya na aiko mana annabawa da manzanni wanda suke za su dinga kiran mu zuwa kan abin da yake na tafarki na daidai, ko cire mutane daga abin da yake na duhuwa ta jahilci da rashin sanin girman Allah, da haska musu abin da yake na daidai. Shi yasa Allah madaukakin sarki da ya aiko mana da Alkur'ani yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, zaka cire mutane saboda hanyar wannan littafi da muka aiko maka da shi ya zamanto haska musu rayuwarsu yake, haska musu gaban su yake, san ina za su sa kafa, ina za su dauke ta, wace hanya ya kamata su bi, wace hanya ce ya kamata a ce sun kauce mata. Hudan lin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, da sauran ayoyi a cikin alquran da suke nuna cewa alqurani haske ne. Daka Allah madaukakin sarki ya mana falala, ya aiko mu a matsayin annabawa akan maganar Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, sannan kuma ya yi wa mutane falala na cewa mun zo da sako daga gare shi domin su sanya za su bauta wa Allah madaukakin sarki, kuma me za su yi rayuwarsu ta inganta. Sai ya ce walakinna aktharan nasi la yashkurun, sai dai kuma duk da wannan tarin falala da Allah madaukakin sarki ya mana a matsayin mu na annabawa, kuma ya muku ku ga magarin mutane waɗanda ba annabawa ba, amma fa da dama daga cikin mutane la yashkuruna, ba sa gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da ya musu, ba sa kaddara ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu ta aiko da annabawa, ta saukar da littattafai waɗanda suke za su zamanto musu shiriya, za su zamanto musu haske a cikin rayuwa. Da haka anan da Allah ya ce walakinna aktharan nasi la yashkurun, da yawa daga cikin mutane, wannan sai ya sa yawa ya daina burge mu ya daina rudan mu, su tare wani abin da za a yi taro a yi cincirundo a kan shi, in ba a dace da daidai ba, ba shi zai zamanto mishi shafa'a a gurin Allah madaukakin sarki ba. naga suwanta da suwanta da suwanta suna yin shi sa ne wannan babuja bace kuma anan gurin Allah ya nuna mana karara cewa aktsarun nasi la yashkurun da dama daga cikin mutane ba sa godiya anan ba wai kawai ana nufin godiya da mutum zai daga baki ya ce Allah na gode maka abu na farko da yake tabbatar da godiyar bawa ga Allah madaukakin sarki shine ni'imar da Allah ya maka ka tafi yadda ita ka bi yadda ita akan abin da yake neman yaddar san Allah ya aiko manzo ga mu yanzu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko sa da littafi wanda yake alqur'ani cikin manyan abubuwa da zamu yi mu godewa Allah akan wannan ni'ima da ya mana shine bin abin da manzon ya bayar na umarni bin abin da yazo da shi na shari'a sannan kuma alqur'anin mu bi abin da yazo da shi na shari'a abin da aka ce muyi abin da aka ce mu bari wannan shine abu na farko da zaka nuna godiyarka ga Allah kuma ba wannan ba duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya miki babbar godiya da zaki miki shi shine ki sanya wannan ni'ima a bigiran da yake neman yaddar sani Allah ya baki ji to kar ki saba wa Allah madaukakin sarki da jinki gurin jin kada kade gurin jin raye-raye gurin jin kaza gurin yin kaza Allah ya baki baki da harshe karki zamanto mai ambata abin da yake babu neman yaddar Allah madaukakin sarki a ciki Allah ya baki kafafu karki zamanto mai daukan kafarki ki dinga kai kanki zuwa ga gurin abin da yake sabon Allah madaukakin sarki ne Allah ya baki basira ta iya tsara wani abu karki abin da za a yi amfani da shi gurin sabon Allah madaukakin sarki duka wannan yana cikin ashkur da za bawa zai yi wa Allah madaukakin sarki akan ni'imar da Allah ya masa da aka kar mu rudu da yawa a mafi yawan lokaci kar mu rudu da yawa a karan farko mu ce kai ai tunda kaga wannan gungun da yawa to lalle ba zai yi wa a ce duk sun hada akan ƙarya ba ba zai yi wa a ce duk sun hada akan bata ba Allah ya ce walakinna aktsarun nasi la yashkurun kuma kamar haka ne yake fada wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin wa qalilun min ibadiyash shakur anan ya nuna masu yawa su ne wanda ba sa godiya anan kuma ya nuna me kadan su ne wanda suke masu godiya wa qalilun min ibadiyash shakur Allah madaukakin sarki ya samu dace dan haka annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya nuna musu cewa kadan ne daga cikin mutane wadanda suke hakikanin godiya da Allah madaukakin sarki ta hanyar yin imani da shi ta hanyar kuma yin aiki wanda yake ya dace shi sa Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum wanda za su haɗa wannan guda biyun kaɗan suke ga imani cikakke ingantacce tatacce sannan kuma ga biya bayan wannan imani da aiki na ƙwarai wanda yake gaskata hakikanin wannan imani da suke da'awa da bakunansu amma yanzu mun to kina ta da'awar kin yi imani ni nayi imani ina bin sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam amma an tashi aikin ki yayi nan koyarwar manzon Allah ta yi nan gurin ya zamanto me da baka ne kadai kike fada yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim amma ya zamanto kin hada aikin ki da imanin ya zamanto suna tafi tare to wannan shine da Allah madaukakin sarki ya ce wa qalilum ma hum kadan ne daga cikin mutane wadanda za su kasance sun samu wannan tagomashi Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin su na'am malam
يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الله يسعدك على الخير Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana tattaunawa da take gudana tsakanin Yusuf alaihi salatu wassalam da waɗannan matasa guda biyu ya sahibai sijin a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar yake cewa da su ya ku abokaina na kurkuku shin a arbabun mutafarriquna khairun yanzu a ce iyayen gidi barkatai su ne suka fi alkhairi amillahul wahidul qahhar ko kuwa Allah daya tilo wanda yake mai rinjaye ma'ana anan kamar ya musu wata tambaya ce wadda take za ta iya lazimtawa mutum ya yadda da abin da wannan bayani ya kunsa a arbabun mutafarriqun na farko malamai suka ce fadin sa ya sahibi sijin ya nuna musu kauna da ta'atufi ya ku abokaina na kurku mana ba fa ni daban ku daban ba karku ji dan na ga ya muku waccan falalar da nake da ita da kaza da ni da iyaye na da kaza da kaza da Allah ya manna falala a kuna nan dai a matsayin abokaina wanda muke tare yanzu da ku a cikin wannan jarabawa da Allah ya manna ta zaman kurkuku da haka sai ya musu amfani da lafazi wanda yake muqtadil lil mawadda wan nasihati lahumma in ya tashi zai musu magana wannan lafazin da ya fada din ya sanya za su fahimci cewa yana kaunar su kuma sannan yana so ya sanar da su wani abu wanda yake na gaskiya sai ya kira su da ya sahibai ya ku abokaina ya ku abokan zamana a wannan jarabawa ko a wannan gida na kurkuku da muke zaune ku duba ku gani malamai suka ce anan zamu ga yanda wannan kiran su da yi da ya sahib ya matso da su kusa da shi ya nuna cewa yana tare da su ni da ku din ɗaya ne domin dama ita suhba ma'ana abokantaka da tarayya takan iya rikidewa ta zamanto mazaunin kamar ƴan uwantaka imma ba mun kalli abin ta fuska na addini ba ta fuska na zama na yau da gobe yakan zamanto wanda kake tare da shi yau da gobe sai a zo a zamanto kamar ƴan uwa wani lokaci ma kusancin da zaka samu da shi sai ya zama kudan uwanka na jini baka samu wannan kusanci da shi ba shi yasa wani masannar alaba suke cewa wai suhbatu 20 yawman qaraba wai idan akai abokantaka ta abin da yake kwana 20 zaman tare ana nan kullun ana cire ta yan zama ƴan uwa ma'ana an kusanci juna an fahimci juna an amintu da juna da haka sai ce musu ya sahibai sijin ya ku abokaina na kurkuku a arbabun mutafarriquna khair yanzu waɗannan alloli da kuka kirkira waɗanda suke barkatai ba su da adadi ba su da tushe ba su da wanda wannan yadda da shi bai zama lallai wannan ne yadda da shi wanda waɗancan ƴan gari suka yadda da shi bai zama lallai waɗannan ƴan gari su suka yadda da shi dan haka ya zama barkatai babu adadi mutafarriquna waɗanda suke ararraba a wurare daban-daban na nan gidan daban na can garin daban na can kaza daban wanda suke sun kafir cewa Allah madaukakin sarki musamman a society din da wannan yayi hai mana ya sayin da yake cikin zukalli a rayuwar mutum yanzu an buga misali mu ce ta kasar India irin yadda suke shirkar su ta zamanto wani nau'i na kowa akai abin da ya rika a matsayin ubangiji waɗancan suna bauta kaza waɗannan shanu suke bauta waɗannan kaza suke bauta wannan kuma gunki ne a ɗakin bautar su zasu mutafarriqun dukkan sunan daban-daban ba su ma haɗu guri guda ba ba ku haɗu akan guda ɗaya bare ku tunanin cewa zai amfana muku wani abu ko zai zamanto mai ƙarfi dan haka zan anan gurin ya musu al-istifham lit-taqdir tambaya ce ya musu amma ko da take a ciki ana tabbatar maka da abin da zancen ya kusa kawai wannan shine gaskiya ko yanzu wancan abin da kika yi ya dace kenan me ake nufi abinda kika yi me bai dace ba ko a Hausance ma ai muna yin haka ko abinda kika yi ya dace yanzu wannan ya kamata kenan ai tambaye ki akai dan a tabbatar miki da cewa fake da kanki ki ba kanki amsa abinda kika yi bai kamata ba ko bai dace ba dan haka abinda yake so Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yana so ya rusa musu wannan fahimta wannan yadayi da al'umma su take ciki a wannan lokacin na samuwar ubangiji barkatai da suke rika a matsayin waɗanda za su bauta mu sai yace a alihatun wa ma'buduna shatta shin allolin da kuka rika da abin bauta waɗanda suke daban-daban khairu sune fa alkhairi amillahul wahidul qahhar ko kuma Allah madaukakin sarki wanda yake daya tilo kuma wanda yake mai rinjaye alwahid wanda yake shi kadai ne tilo dan bai ce al da malamai suke cewa alwahid imana yana nufin Allah madaukakin sarki shi kadai wanda yake tilo ba abin da ya gabace shi kuma ba wanda zai biyo a bayansa alwahid alqahhar sannan wanda yake mai rinjaye mana duk abin da Allah madaukakin sarki yake so ya ga dama shi yake rinjaye akan wannan al'amari yanda ya ga dama haka al'amari yake kasancewa kuma yana gudana ne karkashin mulkinsa karkasan ikonsa shine mai jagorancin al'amuran shin kuna ganin wannan wanda yake shi kadai yake da wannan karfin shine yafi alkhairi ko kuma waɗancan waɗanda suke barkatai wanda sun zamo a ƙarfe taron tsintsiya babu shara sai ya ƙara ci gaba da yi musu bayani ma ta'buduna min dunihi abinda kuke bautawa wanda yake koma bayan wa min dunihi innan ay alwahidul qahhar innan dai ambata duk wani abu da kuke bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki koma bayan wanda yake ya siffantu da wannan sifa ta cewa kasancewar shi dai tilo kuma wanda yake ya jibinci lamura ga baki ɗaya ranka ta kaf to duk waɗanda kuke kowa bautama wa kuma bayan sa illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ba komai bane su sai wasu sunaye wanda ku da iyayenku kuka kirkire su ku da iyayenku kuka samar da waɗannan sunayen kuka kago su amma ba su da asali ba su da tushe da haka abinda kuka kirkira ya za a iya zamanto addini ya za a iya zamanto gaskiya ma anzalallahu biha min sultan Allah madaukakin sarki bai saukar da cewa a bauta wa waɗannan ubangiji da kuka riga a matsayin abin bauta ba Allah bai saukar da hujja ba bai saukar da dalili wanda yake ingantacce da za a dogara da shi a ce gashi dalilin da ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya nufa cewa a bauta wa waɗannan ko a rike su da irin yadda mushrike suke cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ai mu ba wani abu ne yasa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah wa yace babu wanda yace dan haka ma anzalallahu biha min sultan Allah madaukakin sarki bai saukar da wannan wani dalili ko wata hujja ba ta addini wanda take ingantacciya shar'antacciya cikin hanyoyin da Allah madaukakin sarki yake bi gurin isar da sako na bauta ko na tashri'i ga bayin sa mana hanya ta aiko da annabta ko manzanci ga zababbu daga cikin bayinsa waɗannan alloli ko nan ubangiji da kuke riƙa duka ba su samu wannan background din ba ba su samu wannan tushen ba to me yasa za a bauta musu sai ya ci gaba da cewa inil hukmu illa lillah lallai sandi hukunci kadai ga Allah madaukakin sarki yake ma'ana duk wani hukunci da kake gani mal hukmu illa lillahi wahdahu hukunci ga baki daya yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki shine mai hukuntawa a shari'ance ta hanyar yace ayi kaza ayi ta hanyar yace a bar kaza a bari ya shine mai shar'anta abin da yake na hukunci hukunci ba wani bane ba kawai zai karkace yace a riki kaza a matsayin ibada a riki kaza a matsayin hanyar tsira a'a Allah madaukakin sarki shi yake da wannan kadai inil hukmu illa lillah a abin da ya shafi hukuntawa da tashri'i sannan ba ma wannan kadai ba alhukmu fi tashri' ta abin da ya shafi halal da haram sannan kuma lahul hukmul kauni shi yake da hukunci shine yake da riko da ragamar duk wani abu wanda yake faruwa a duniya ma'ana duk abin da ya hukunta ya nufa wannan abin zai faru haka zai faru da haka hukuncin da Allah madaukakin sarki yake da shi ba hukunci bane ba wanda yake takaitacce na farko shine yake da ikon shar'anta yace ga yanda za a yi ga yanda za a bauta masa ga yanda za a rayu sannan kuma na biyu wanda shine yake al-asl wal asas shine yake da damar hukuncin zartar da duk abin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama a san da ya ga dama la yusalu amma yafal wa hum yusalun in ya ga dama yanzu haka sai yayo mu anan a garin Kano a Najeriya ga mu nan Hausa Fulani kuma haka ya ga dama can kuma akwai wasu waɗanda suke su ma suna wata ƙasa ya aje su a can gurin haka ya ga dama nan yanzu ga mu a Kano ana yin zafi ana buƙatar a samu iska da ni amma ganin dama tsane a haka yake so ya gani can wani gurin anan a ƙasar Najeriya a kudanci a tiki a kongon da kuma yanzu ruwa ya mamaye su an fara sauka da ruwan sama inal hukmu illa lillah wannan shine alhukmul kauni ganin damar sa ne ya sanya abubuwa a bigiran da ya ga dama a yanda ya ga dama kuma dole za a karba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun sannan kuma ganin damar sa ne yace sallah ita ce addini azumi addini ne kyautata wa iyaye addini ne yin abubuwa da yake na shari'a addini ne ba wai mu ne zamu so yanzu mu ga kaza ne ya dace mu yi kaza ne bai dace ba dan haka yana ga wasu inil hukmu illa lillahi hukunci na Allah madaukakin sarki ne dan fa su sani ba wai molan kansu bace ba za ta tuna musu waɗancan a matsayin su rike su a matsayin ubangiji ba haka bane ba Allah madaukakin sarki shi yake da hukunci akan duk abin da ya shafi ya za a yi a gudanar kuma sannan ya za a yi a bautata masa sai ya ce da amara Allah ta'budu illa iyyahu Allah madaukakin sarki ya yi umarni da kansa Allah ta'budu kada ku bauta wa kowa illa iyyahu sai shi din nan shi kadai tilo ai wahdahu la sharika lahu a bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani a cikin abin da yake na bautata masa ko neman kusanci da shi ba zalika ismul ishara yana nufin me duk abin da na faɗa muku dinnan tun daga farkon ayan nan har zuwa nan na cewa ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu zalika ai wannan tauhidin da wannan ibadar da nake gaya muku da cewa za a yi wa Allah madaukakin sarki shi kadai zalika ad-dinul qayyim wannan fa shine addini wanda yake mai kakke wanda yake hanya dodar ai ad-dinul adlul mustaqim alladhi la wijaja fihi hanya ta addini wadda take mai kakkiya dodar wadda babu wata karkata a ciki babu wata tankwarewa babu wani shankwana a addinin Allah a miƙe yake shi sai Allah ya ce ad-dinul qayyim al-musil ila as-sa'ada wanda yake isar da mutum zuwa ga samun farin ciki da kwanciyar hankali a rayuwar duniya da kuma ranar gobe kiyama ya samu kuta daga azabar Allah madaukakin sarki shi sai Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili Allah ya ce kace da su wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta ita ce ta farki na wanda yake miƙakke menene akan ku fattabi'uhu ku bisa in kuka bisa kada ku bi hanyoyi wanda suke sun karkata fatafarraqu bikum an sabili sai su kuma kautar da ku daga bin Allah madaukakin sarki dan haka annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ci gaba da cewa walakin aktharun nas la ya'lamun sai dai da dama daga cikin mutane ba su san hakikanin menene abinda addinin Allah madaukakin sarki ya kunsa ba ba su san hakikanin ya za su tsantsanta ibadar su ga Allah madaukakin sarki ba ko kuma sun sani gashi a zahiri amma sun gagara aiki da shi sai zamanto sun zamanto jahilai akan wannan kamar yadda jiya muka yi magana akan aljahala da yake neman tsarin Allah madaukakin sarki daga ita na cewa kamar yadda malamai suke faɗa aljahalu yana iya zamantowa ɗayan biyu ko da ya zamanto jahilci na rashin sani a zahiri ko kuma jahilci na ka sani ka ki aiki da abin da ka sani da haka kuma aktharun nasi la ya'lamun da dama daga cikin mutane ba su sani ba a cikin wanda basu sani din nan ba akwai wanda hakikatan tibran ne basu sani ba akwai kuma wanda sun sani amma sun kisi amfani da wannan sanin irin mushrikan nan da gashi sun san Allah madaukakin sarki sun yadda da cewa akwai samuwar sa amma kawai suna ganin bai cancanci a bauta masa shi kadai ba sai sun hada shi da wani abu kun ga sanin su bai amfana musu kuma bai ya tashi a matsayin jahilci shi yasa kamar yanda Allah madaukakin sarki yake fada ya lamuna zahiran min alhayatid dunya wa ma'an alakhirati hum ghafilun yawan nan nasu saboda sun karkatar da hankalinsu akan abin da ya shafi duniya sun mance da lahira kun suna abu kamar ba za a mutu ba sai zamanto sun tashi a matsayin jahilai waɗanda ba su sani ba Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu ya kuma tsare mu na malama
يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana annabi Yusuf me yake gaya ma waɗannan matasa guda biyu ya sahibai sijini ya ku dai abokaina na zaman kurkuku wanda dai ta ƙara maimaita wannan lafazin domin su ƙara samun nutsuwa da amintuwa da abin da yake zai gaya musu amma ahadukuma to ku ga fa sai yanzu aka zo amsar tambayar da su malamai suka ce kalli shimfidar da yayi na tabbatar musu da kyakkyawar aqida kafin ya gaya musu abin da zai gaya musu wannan sai nuna mana muhimmancin aqida a komai muhimmancin bada ilimin aqida muhimmancin tunatar da mutane akan aqida ta gaskiya duk abin da zai faru da kai ya zamanto aqida ita ce farko kyakkyawan abu in yazo in kana da kyakkyawar aqida sai ka gode wa Allah zalika min fadlillahi alaina wa ala nas in kana da kyakkyawar aqida in mummunan abu yazo sai ka karba da hannu bi kai tunata yadda da Allah madaukakin sarki cewa ba zai cuta maka ba da haka duk ya gama musu bayanin na abin da yake da cutarwa da amfanarwa daga Allah madaukakin sarki take da rayuwa da mutuwa na Allah ne kuma shine ya cancanci a gode masa sai ya ce ya sahibai sijin ya ku abokan zama na gidan wannan kurkuku amma ahadukuma shi fa ɗayan nan daga cikin ku wannan suka ce anan bai ambata wanda yake nufi kai tsaye ba saboda mafarkan guda biyu ne ko masu mafarkin guda biyu ne da haka dole sakamakon zai zama guda nawa guda biyu kuma akwai wanda sakamakon sa akwai faranta rai akwai wanda sakamakon sa akwai damuwa to dan haka kar a ga yawo mai damuwa lokaci guda a ce mai gashi shi yasa sai yi amfani da me ibham amma ahadukuma shi daya daga cikin ku fayasqi rabbahu khamra zai zamanto zai fita daga wannan zama da muke yi a nan gurin zai je shayar da ubangidansa ko jagoransa khamran giya ma'ana zai je masu wannan inabi din da yayi mafarki din nan zai matsa kuma zai cire shi zai je ya shayar da ubangidansa wa ammal akhar inda kuma shi dayan fayuslabu za a gicciye shi fata kulu tayru min ra'sihi ma'ana za a kashe shi sannan a je a gicciye shi za a rataye shi da ake yi a abin nan a bibin katako da ake yi irin howo da ake yi na da an aka yanke maka hukuncin kisa an kashe ka sai a dauke ka rataye ka a jikin katako akai ka can bayan gari a dawa sai a baka a nan gurin tsuntsaye har su gama cinye naman jikin mutum ya zama to ya zama iya kashi ne rage shi ke dan an rufe shi hafin sa da haka sai yake gaya mishi fayuslabu fatakulu tayru min ra'sihi za a kashe shi kuma za a gicciye shi za a je a rataye shi a jikin wannan itace ko jikin wannan katako a wani guri wanda yake ya bayyananne fatakulu tayru min lahmi ra'sihi sai ya zama to tsuntsaye sun zo suna ci daga naman kansa abin da ya shafi na fata abin da yake kwakwalwa abin da yake duk yana da alaka da kai na abin da ya shafi ko kitse ko menene to za su zo su ci wannan naman da yake kansa shine fassarar wancan da ya ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu ai hakikatan ba wai gurasan nan da ka dauka bace ba fatar kanka ce naman kanka ne kwakwalwar kanka ce wadannan tsuntsaye za su zo suna ci sai ya ce qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan an zartar da al'amarin da kuke neman fatawa a kansa abinda kuke so ku ji yaya za a yi me ya faru to gashi nan qudiya na riga na fassara muku na sanar da ku na gaya muku menene ya kunsa kuma wannan shine fassara kuma wannan waqi'ul la mahala an riga da an hukunta wannan al'amarin da na gaya muku sai ya faru wannan shine fassarar da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi wa mafarkin waɗannan matasa guda biyu da suka zo mishi da shi jin menene abinda malamai suke tattaunawa na matsaloli akan abinda ya shafi wannan rufe wannan tattaunawa tasu da abinda zamu fa'idanta da shi da ma ci gaban me ya ci gaba da faruwa shine abinda zamu tashi akan shi idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya kai mu gobe bi iznillahi ta'ala sai mu dora daga inda muka tsaya a ƙarshe ina rufe zaman namu da tunatarwa akan mashru'in da muka fara wanda a shekarar da ta gabata mun gabatar da shi wanda suke tare da mu sun sani sannan kuma bana ma satin da ya gabata ko farkon satin nan mun yi magana a kansa na cewa hada taimako da aka yi na bara na abin da ya shafi tufafi abin da ya shafi kayan amfani na bukata sabulun wanka omo ga ƴan uwa mata auduga da suke bukata sannan kuma da abin da za a iya kaiwa baki na abin da ya shafi wanda zai sa mutum da ya dan ji dadi a bakinsa da ake hada taimakon a tattara da sutura a kaima wa ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke a cikin gidan kurkuku to bana ma insha Allahu ta'ala mun sanar da cewa an fara kawo wannan taimakon kuma ƴan uwa suna ta kokari mata masha Allahu ana ta kawo sutura Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi waɗanda suke ta kawo a ko wanda sun kawo kudade a hannu sun bayar wanda da su ne wannan kudaden za a yi amfani insha Allahu a siya abubuwan da ake bukata su ma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sanya musu a mizani wanda suke ta tambayar a bada account number saboda yanzu yanayin tadawul din kudi watakila ya fi sauki na abin da ya shafi bayarwa da ta banki sama da hannu a zahiri da haka yanzu zan faɗi account number din wanda suke da ra'ayin za su turo wannan taimako da za mu haɗa mu je ziyarar waɗannan wurare na 'yan uwanmu da suke cikin kurkuku da ma ƙari in an samu dama kamar yadda aka yi bara gidan marayu a asibitin murtala da sauran asibitoci gidan gajiyayyu duka za a tattara Allah ya da gwargwadon yawan abin da ya samu gwargwadon yadda za mu faɗa da ziyarar wannan account number ɗin shi ne kamar haka 1 3 7 3 7 1 3 1 0 71 96 37 13 1 3 1 0 71 96 37 Zenith Bank, Bankin Zenith. Idan kuka saka za ku gani zai ba ku sunan Foundation Al-Afaf Charitable Foundation. Wannan ne in aka saka da ni da sauran ƴan uwa duk da muke tare za mu ga abin da aka samu, kuma za a tattara shi insha Allah ta'ala kaiwa waɗanda suke da haƙƙin wanda aka tara wannan ɗin saboda su. Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi, ya kuma sanya mana a mizanin ayyukan alkhairin mu baki ɗaya, ya kuma ba da ikon taimakawa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.